Hai, Gendala. Bahasa Perniba.
Abubuwan da suke yi ina ga a gurin Ganduje suka gani
kaman yanda nace duk wanda aka tsayar a zabe shi to an zaba kuma alhamdulillah
lokacin da ta gudulai Ebele Jonathan dala miliyan 1 tak muka sa arewacin Najeriya aka sai tantan aka sai taki aka gyara duk abubuwan Najeriya wanda za a haɓaka harkar noma
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayen da yake muku sallama ta cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazartar batutuwan da suka jibanci shugabanci bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin Najeriya ya bayar da dama majalisar dattawan kasar nan ta bayyana cewa a zaman laraban nan da za ta dawo za ta fara tabin gishiri ne da abin da ya shafi getta bangaren kalubalen tsaro dake addabar wasu bangarori a fadin kasar nan shugaban majalisar sanata Ahmad Lawan ne ya bayyana haka a wannan talata inda ya ce al'amuran tsaron wannan kasa na ƙara samun barazana a wasu daga cikin jihohin wannan kasa adan haka majalisar take kallon kamata yayi wannan kasa ta miƙe domin getta bangarorin tsaron sanata Lawan ya kuma ce wajibi ne a hada hannu wuri guda tun daga kan matakin kasa har zuwa matakin kananan hukumomi domin tabbatar da harkar tsaro a fadin wannan kasa dama dai batun matsalolin tsaro ana ganin yana da matukar muhimmanci ga al'umma idan za a iya tunawa tun a baya an yi ta kalubalantar gwamnatin jam'iyyar PDP da yin wasarere da abin da ya shafi tsaro watakila hakan ce ta sanya sa'ilin da gwamnatin APC ta samu madafin iko ta bayyana cewa daga cikin manyan abubuwan da za ta sanya a gaba ciki har da inganta harkokin tsaron wannan kasa wannan da yana zuwa ne a gabar da ita ma kungiyar nan mai bibiyar yadda ayyukan yan majalisa ke wakana wato SISLAC ta yi kira ga majalisar kanta ƙara mayar da hankali wajen kawo sauyi ta fuskar inganta harkokin tsaron wannan kasa cikin wata sanarwa da babban daraktan kungiyar Malam Awwal Rafsanjani ya fitar ta buƙaci majalisar kanta tashi tsaye wajen mayar da hankali kan yadda za ta yi abin da zai inganta bangarorin tsaron wannan kasa kwa yan kwanakin nan ma sai da muka jiyo yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarni ga jami'an tsaro kan su kawo ƙarshen yan ta da ƙayar baya da suka addabi wasu yankuna a faɗin Najeriya ya to wannan kenan biyo bayan yadda ake zargin wasu shafaffu da mai ke juya shugaban kasa Muhammadu Buhari kan tsarin gudanarwar wannan kasa yanzu haka dai shugaban kasar da kansa yayi watsi da duk wata jita-jita da ke nuna cewa akwai wasu shafaffu da mai a cikin gwamnatinsa waɗanda suke sarrafa shi da ake yi wa lagabi da cabals yana mai nana da cewa dangantaka bakaninsa da mataimakinsa farfesa Yemi Oshibanto tana nan daren babu tangarda a hirata musamman da shugaban ya amsa tambayoyi ya ce bai taba kai korafin mataimakinsa ga kowa ba haka kuma shugaban ya yi tsokaci kan kalaman Theophilus Danjuma da ke cewa akwai karancin kwarin gwiwa kan shi kansa shugaban kasar shugaban Buhari ya ce babban kwarin gwiwa shine yadda al'ummar wannan kasa suka sake fitowa suka kada masa ƙuri'a a zaben bara a baya-bayan nan dai mun ji yadda Theophilus Danjuma ya bayyana cewar matukar ya bayyana wasu abubuwa da ya sani da suke wakana a gwamnatin la shakka yan Najeriya za su kasu kwanciya su yi barci haka kuma shugaban ya sha alwashin fitar da yan Najeriya miliyan 100 daga cikin kangin talauci da fatara da kuma yanayin rayuwa wanda ya ce yanzu haka lokaci ne da za a farfado da mulkin demokradiya tun a baya dai an ji yadda ita kanta mai ɗakin shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari ta yi zargin yadda wasu cikin kunshin gwamnatin shugaba Buhari ke juya akala lar wannan kasa ba wai shi kansa shugaban a karan kansa ba ba wai ga iya wannan ba hatta bangarori mabambanta a wannan kasa ana kallon akwai wasu gyare-gyare da gwamnatin APC ta gaza kai bantanta ta fuskar sama wa yan kasa salama kamar yadda Aminu Gurgu mai fulo na jam'iyyar PRP yake cewa yanzu haka Najeriya tana shirin yin abin nan da ake cewa mi ara koma baya
gwamnatin jam'iyyar APC tun daga sama har zuwa ƙasa wanda ta sa talaka a cikin halin kakanninka a cikin ha'ila haulai misali gwamnatin Najeriya a yanzu ba tattalin arziki ba ta wuce misali yanzu mai girma shugaban ƙasa da ake magana cin hanci da rashawa a fadin Afirka Najeriya tana cikin na biyu a fadin kasashen duniya gwamnatin mai girma shugaban ƙasa a Najeriya ƙasa 187 Najeriya tana ta 143 a maganar cin hanci da rashawa a nan ma ka ba ni mamaki na ji sabon nono yana cewa a ranto dala miliyan 10 domin a sa a harkan noma sai ne mamaki lokacin da ta gudu lai Ebelo Jonathan dala miliyan 1 tak muka sa arewacin Najeriya aka sai tantan aka sai taki aka gyara duk abubuwan Najeriya wanda za a haɓaka harkan noma amma a baya karkamanta akwai da dala miliyan 81 wanda shugaban APC Muhammadu Buhari ya lafta talakan Najeriya
mutumin da a zamanin sa ake cin abincin naira 30 a koshi ko hakuri na bakin magana
Alhaji ai duk wanda ya ji wannan magana ta ka samu talaka ka dauki majet din ka kai amma sai ka ci duka gwamnatin talaki muniya mai girma gwamna yana cewa za a ranto nairan Najeriya biliyan 15 akan ilimi dole akan abin da baka da shi ka ce dole kutunkuncin kudin da aka ce za a yi titin kantun kwari naira biliyan 15 tunda ba a titin da kowancin kudin maka samu na ara
ku ba kwasan aikin ci gaba ba za a hada duka ba a hankali a duka biya ba nasara ba ce wannan
to shikenan anan muke ga musu idan Allah ya iko su 2023 jami'a BRB Allah ya iko akan ta za su ga hukunci daidai da abin da suka aikata talakan Najeriya da kuma jihar Kano
bin su za ku yi da takidi
abin da mutun yayi ko yayi ba daidai ba za mu hukunta akan ba irin gwamnatin mai girma shugaban kasa ba hasadi ma mai girma shugaban jami'a Adam Oshiomhole yace in ka ci tema karo in kana PDP dawo APC in kana BRB dawo APC sai ya fi maka
wai PRP watai ne a zaben shugaban kasa 2019
larura musulunci ya ginda ma da
Mala Aminu wa kuka yi
nace ma musulunci ya zo ma da in ka ga larura zaka iya cin mushi
kun ci mushin kenan
mun ci bisa larura
kana nan kana sukar gwamnatin APC da gwamnatin Likimoniya mai gidanka Malam Salu kuma ya je gidan gwamnati gurin gwamna Ganduje an baka a baya
cha zaka dan takarar gwamna na a jam'iyyar PRP ya je watakila ya sare yadda takarar sa ce 2023 Aminu Gurgu mai fulo dan jam'iyyar PRP ne yana jira Allah ya ma ilhama a 2023
takarar ka
shi ya sare watakila da takarar sa a 2023
ba za ku yi shi ba kenan
jira lokaci
ba wai ga iya Aminu Gurgu mai fulo ba wanda kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake kallon makomar wanda zai gaji buzun shugaban kasa Muhammadu Buhari sai dai kuma ana ganin ita kanta jam'iyyar APC tana da nata kalubalen cikin gida musamman ta fuskar magajin wancan buzu dama dai wato ake na mulkin karba-karba tsakanin arewa da kuma kudancin wannan kasa wanda tun a baya aka ce an kulle yarjejeniyar ganin an samar domin dai a kawo daidaito tsakanin al'ummar Najeriya masana dai sun yi ta fadin fahimtar su kan ita kanta jam'iyyar ta APC a makomance a shekarar 2023 a baya-bayan nan dai mun ji yadda ita kanta jam'iyyar ta shafa ma da rikicin cikin gida kama daga jihohi har zuwa matakin shugabancin jam'iyyar a ƙasa a can baya ma dai an jiyo yadda wasu cikin ƴaƴan jam'iyyar suka rinka kiraye-kiraye kan lalle sai shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshiomhole yayi murabus daga kan mukamin sa bisa zargin sa da gazawa kan shugabancin jam'iyyar batun waccan gadan buzu dai a shekara ta 2023 tana daga cikin kalubalen da ita kanta jam'iyyar ta APC za ta fuskanta a wannan kakar zabe a wata hira da sashin Hausa na BBC sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana cewa matukar ana son jam'iyyar ta kasance a barkoyi to wajibi ne a tabbatar da baiwa kowane bangare yancin sa
ni ra'ayina kullun shine ko mutum ɗaya ne a cikin al'umma yana buƙatar aimar adalci mu zauna mu tattauna mu ga menene zai zama adalci ga kowane bangare na Najeriya domin muna buƙatar zaman lafiya kashi 95 na duk inda ka ji ana rigima a duniya rigima ce ta zatan an zalunce ni kowa ne yana ganin an zalunci al'ummarsa wannan shi ke haifar da rigima so abinda muke nema a Najeriya yanzu shine inuwar jam'iyyar da muka tsinci kanmu ta APC mu zauna mu tattauna mu ga menene adalci yadda kowa zai ji ana tafiya tare da shi kuma ana mulkin nan tare da shi kuma ya samu nutsuwa da jama'ar su samu nutsuwa
amma kai a tunaninka mulki ya tsaya inda yake ko ya sauya ya koma wani bangare shine adalcin to
ni a tunani na adalci shine a zauna da dukkan da ruwa da tsaki ya shafe su a shawara ina ya kamata akwai abin da nake kira wato constitution of common sense, wato tsarin mulki na hankali, a tsaya a yi tunanin me ya kamata. Yanzu misali yau a ce ni ne dan takarar shugaban kasa, sai ka ji na ce na dauko dan bauchi zai murana mai. Ai ko baka san me demokradiya ba, zaka ce wannan hauka ne.
Haka kana ganin cewar dai misali yana da cikin tsari na adalci idan wani bangare yayi ya ba wani bangare.
Wannan haka yake, ya kamata a ce a kallo wannan, amma kowa ya bujiro da dalilansa. Ai a yanzu an fara tattauna, akwai masu ganin a'a ai lalle mulki ya ci gaba da zama a arewa, sai ka saurari dalilansu ka ji. Akwai masu ganin lalle a ba wa kudu dama, a kudun ma wasu na zance a south west ne, south south ne, south east ne, haka mu ma nan arewan ana tunanin a north west ne, north east ne, north central, to duk
amma kai a matsayin ka na dan siyasa, tsohon gwamna, tsohon minister, kuma senator, me ci menene ra'ayinka yanzu?
Ra'ayina ya ginu akan kalmar aiwa kowa adalci.
Sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau. Da haka kuma zamu dawo siyasar jihar Kano, inda a Litinin din nan muka jiyo yadda gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da wata wasiƙa ga majalisar dokokin wannan jiha, kansu sahale masa wajen ciwo basuka ga kananan hukumomi 44. Tun a Litinin din dai bayan karanta wasiƙar mai kunshe da kowace karamar hukuma za ta samu rancen naira miliyan 340 da zimmar tabbatar da tsarin ilimi kyauta kuma dole, da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi. Majalisar ta kuma mika wasiƙar ga kwamitin ƙananan hukumomi na majalisar domin yin nazari. To sai dai wannan batu ana kallon ya bar baya da ƙura, musamman daga bangaren ƴan hamayya da ke fadin batun ciwo wannan bashi ba da yawun al'ummar jihar Kano aka yi ba, a lafazin Shamsu Kura na jam'iyyar PDP.
Talakan Kano baya goyon bayan a ciwo bashi. Akan magana bashin nan, mai girma gwamna idin ga kai ruwa rana, to kuma yanzu gashi kalubale gare ku. Mutumin nan ya san ba zai iya free education din nan ba, dan me zai some shi?
Kun bibi me yasa shi mai girma gwamnan zai ciwo wannan bashi a kananan hukumomi kafin ku kai ga irin wannan magana?
To ya ce za a ciwo bashi akan maganar free education, to ba mu yadda ba, ba mu lamunta ba. Yaya lafiyar kura balantana ta yi takalmi? Mutumin nan yanzu kana ji kana gani fa, garin nan fa yanzu ya kiduma shi, ya kakabawa garin nan harajin, bai ji ba bai gani ba. Ana karba, a karba haraji a karota, ba fiye karba, dambo ya karba. Yanzu kuma ga wasu ƴan sticker sun fito suna yawo da bindigu kan titunan jihar Kano.
To ba ana yi bane dan a tara ita jihar kudin shiga?
To duk wannan kudin bai ishe shi ba, ina giran din da yake karba?
Ka sani ko kuma a waɗancan kudin ne ba za su isa abin da aka dauka za a yi ba?
Ina kudaden ƙananan hukumomi, ina kudaden ƴan fansho da ba
irin sa.
Ina gani sanu da waki gaba sa shugaban fansho ya gaya duniya cewa kudaden fansho yanzu ba a bada su yanda ya kamata. Yau duk mutumin da ya bar aiki ya shiga halin aulayi. Mu abin da muke faɗa ƴan su wallahi azimu, idan Ganduje ya hada kai da ku ya kakabawa jihar Kano da al'ummar jihar Kano abin da yafi karfinta, to Allah iya nan kuma talakan jihar Kano suna nan.
Ai akwai wakilan ku a majalisa, su ma ana ganin cewa za su yi amincewa da wancan abin kenan.
To ai ƴan wakilan mu ba su isa komai ba, su ga uku ne kuma yanzu sun kwace daya, an zo an yi kace baka ci ba, a rogo sun kwace daya, amma duk abin da suka yi akwai Allah.
Me aka yi a rogo?
To kana ji kana gani fa, yaro ya ci zaben sa, suka je suka kwace zaben nan.
A ka sani ko ƙuri'un da aka kai ne an ninka shi da yawa, shi yasa bai ci zaben ba?
Babu wani ƙuri'u da aka kai, ba inda suka bari aka zaben gaskiya sai kirda bebe.
Wakilin zabe ne kai?
Billahi allazi la ilaha illa huwa, in dai ba su gyara aikin su na tsakani da Allah ba, to kasar nan da demokradiyya kasar nan tana cikin matsala. Amma dai ina ga yawa ƴan majalisar dokokin jihar Kano, su 40 da kakkausar murya, mu talakawan jihar Kano ba mu yadda ku sa halewa Malam Audu Ganduje ciwo bashi, koda na season gobo bane.
Koda za a ciwo sai wa al'ummar jihar Kano aiki, ku ba kwa goyen baya kenan?
To bayan tabarbara ilimin ma da aka yanzu fa kana gani la
ka tabarbara ilimin?
To ai tunda ka nadin kwamishinan ilimi wannan maji dadi
bai cancanta bane ba?
Kasan bai cancanta ba,
me rashin cancanta
sa? Idan yana so a ilimi ingantacce, dan me zai dauko clerk yanzu ya ce ya bashi wai commissioner ilimi? Ai ba daidai bane.
Ai na zama clerk ne, zaka ce an bashi commissioner ilimi?
A FUD Dutse ba clerk bane, kowa ya sani, waye bai sani ba?
Shi clerk ba dan jihar Kano bane da ba za a bashi mukamin commissioner ba?
Ai abokin mu ne ba, kuma a da muke da shi ba, amma abin da muke magana a za ƙwarya a burbunta. Yanzu
ka kalaman ka sun nuna cewa a da kake da shi.
Yanzu idan wannan na gidan malaman ya dauka ya ba commissioner Shehu yake ko Bello Shehu, wa zai ce kalubale? Ai dakta ne.
Shamsu Kura na jam'iyyar PDP. Nan gaba kaɗan za mu waiwayi batun zaɓukan cike gurbi da aka gudanar a wasu ƙananan hukumomin wannan jiha. Sai dai kafin sannan bari mu ɗauki kalaman Aminu Ibrahim Gora, lakabin waye san gobe, da ya shigo yana mai mayar da martani kan wasu kalamai da ya ce wani ɗan siyasa ya yi kangwaninsu injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
Shehu Isa direba, baki rijiya ba wajen wasan makawo ba ne. Wannan program ɗin da ake yi an je katsina a yi. Wannan program ɗin suka koro mutane da katsina. Me ya haɗa ka tsohon mai gidanka? Ka fito takarar majalisa na gangan, don ba a baka takara kara ba shikenan ya hada kare mai gidanka ruwa ba san kwando bane in kana cin kasa kake ya ta shuri kana taba mutane masu daraja Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ba san anka bane educated person gifted talented professor na siyasa shugaban kasan gobe in Allah ya kai mu
misali baka ganin dama batu ne na kowanne jam'iyyar sa daban dama irin wannan hamayyar ta kan iya shiga tsakani
eh to ai abin ne kaman yana sai ya zama hasada saboda yana taba mutum mai daraja wanda yake yafi shi daraja
shi Kwankwason baya taba yan jam'iyyar APC
Kwankwason yana taba amma yana taba sani akan dalilai da hujjoji wanda yake yana da buri na ci gaba na kawo ci gaba a Najeriya sannan kuma naji wasu suna son su kunno mana wuta a jam'iyya ba za mu yi atikun ba
to waye za ku tsayar kenan a 2023
Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi za mu yi 2023 saboda ina ba su shawara su je su fada mai gidansu a tekun idan yana rali irka yin fullanci saboda bakin sa yake yanka wuyan sa daga yanzu duk tsoho dan shekara 80 ba za mu ƙara yin sa ba
misali da kake cewa irka yin fullanci ka san dai a Najeriya ba kowa ne yake jin yaran fulatanci ba
to ai in yana Hausa da yake ne wani lokacin yana karo sannan kuma ina son in bawa you if I wadana Buhari sabon gari da call you abin hauti da call you these people where they see they no go help you sannan ina miƙa roƙo na ga yan jam'iyyar PDP musamman yan Kwankwasiya dan Allah dan Annabi in kun yi sallah ku roki Allah ubangiji Allah ya taimaka mana Allah ya fito da Mustafa Jarfa
Adamu Ibrahim Gora kenan lakabin waye san gobe daga jam'iyyar PDP yanzu kuma zamu je ga waccan zaben cike gurbi da aka gudanar a wasu daga cikin kananan hukumomin wannan jiha zabe ne dai da ake kallon yana cike da zarge-zarge kala-kala cike kuwa har da abin da ake kira antipati da kuma wasu kalubale nan da can wanda kuma har wasu ke zargin cewa akwai wata yarjejeniya tsakanin zababban dan majalisar Kirde Bebeji wanda Rabul Ali Dattiyako da jam'iyyar APC hakan dai ya sanya yan siyasa musamman masu goyen bayan jam'iyyar PDP magantuwa inda suke kallon babban kuskuren siyasa da shi wancan dan majalisa zai yi shine tsallakawa zuwa jam'iyyar APC a lafazin Ibrahim Ahmad Umar
shawara da nake ba Ali Dattiyako dama can kai kace zabe akan burdi Allah ya dawo ma da kujeraka amma wai naji mutane suna cewa zaka yi wani kuskure na rantsa da Allah kuskuren da zaka yi ne karshe kace ka fita ka koma jam'iyyar APC
a to jam'iyyar APC ai sune suka taimaka masa ya kai ga gaci
dama can ci yayi yaje ya nemi malamai kamar yadda ake cayi rantsuwa su ga ya masa me matsayin rantsuwa da aka takura mutum yayi bayan kuma da a bayan zaluntar sa akai na daya mutane yanzu sun dauke shi mutumin kirki ba wani ne ya bashi mulki ba kamar yadda suke cewa gwamna ne Allah ne ya bashi mulki to shi ma Allah ne ya bashi mulki misali mai girma gwamna babu irin zaman da busi da Kwankwaso ba amma a ƙarshe ya ya faru ya bijira mai girma Rabi'u Kwankwaso
wancan dan majalisa dan ya koma jam'iyyar APC ai ba wani abu bane ba da za a ce ya koma
idan yana so ya zama dingayi kamar yadda kofa yayi da yawa kada ya sake ƙarshen kuskuren sa ya canza idan ya canza na rantsa da Allah sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk iyayen gina da ce mai ya canza su ma sun canza jam'iyya da suka canza kuma buƙatar su ce ta kai su amma na rantsa da Allah kuskure ne karshe da zai yi ya fita
wai kana ta fadin kuskure da zai yi idan ya fita ya bar jam'iyyar PDP wai wani irin kuskure zai
ina gaya maka a matsayina na masoyi wannan na bashi gudunmawa gurgudan yadda zan iya a radio
wace irin gudunmawa ka bashi
na farfada na ce jama'a su zabe shi amma magana da nake gaya maka ni a APC na dade ina fada Buhari kawai nake idan ya ce ya canza ya biyo su sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
a APC ka ce kana yin shugaba Muhammadu Buhari baka ganin kai ma buƙatar ka ta sa kake shugaba Muhammadu Buhari shi ma dan buƙatar sa ta biya zai koma wata jami'a ai ba laifi bane ba
a da da yace zaben suka murde buƙatar sa bata biya ba ai kowa ya sani cin zaben
a wancan lokacin bata tabbata ya ci zabe ba a wannan karan ne
ya ci zabe ba cin zaben da shi ya tabbatar da kotu ta rusa zaben saboda haka ni dai ina ba shi shawara ya rabu da yan kono aka sai da kare yayi daraja ya tsaya ya rike kimar sa da mutuncin sa yadda aka dauke shi dan babban gida ne duk wata kukuma da za a mai ya rabu da su Allah ne ya bashi mulki a lokacin da ya so ya bashi dabara ce ta kwace musu
Ibrahim Ahmad Umar daga jam'iyyar PDC to amma batu ne da wasu musamman yayan jam'iyyar APC ke kallon tamkar sallah ta fuskar samun nasara a zabukan da aka gudanar a wannan rana dai mun samu bakuncin sanigar kadan batana jam'iyyar APC da ya shigo yana mai bayyana jin dadin sa bisa yadda aka zabi yan takarar jam'iyyar sa sai dai ya ce bai ji dadin faduwar jam'iyyar a yankin Kirde Bebeji ba
kaman yanda na ce duk wanda aka tsayar a zabe shi to an zaba kuma alhamdulillah musamman ina nuna godiya ta da chairman din tudun da da dogwa wato da aka zazzagawa dan ado qura'a saboda me shine na bakwai a mulkin Najeriya da kun sake an kai mu da shi da mun yi asara
ciyaman din shine ya zabe baba al'umma ba
haba a su ne sula nan gangaro kuma in godewa ciyaman din ungwaggo da namun jibir sauran ciyamomi wanda duk suka yi abin nan hede ciyaman din bebeji da ciyaman din kiru wanda sun mullebi kuma naje na same su lalladi ya kuka mun haka
me suka yi muku baba
mun ce duk inda za a yi zabe gandujiya da kai labari kuka bari aka kare gandujiya
amma baba ana kishin din cewar wata kila
saurara ka ji ai sun kama hanzari suka ce baba nace na'am wato zamu ga ku dalilin mu nace ku gaya mu in ji wato mai girma gwamna magajin sanata bai yi antifate ba shine Abdullahi Umar Ganduje baya antifate kuma baya san mai antifate shugaban jami'a baya yin antifate baya san mai antifate sanata magajin gwamna honorable Baro Jibrin Kabo baya antifate baya san mai antifate
yanzu waye
sakataren jami'a baya antifate baya san mai antifate kuma hinan yada labarai baya antifate baya san mai antifate kuma hinan kananan hukumomi baya antifate baya san mai antifate kuma hinan lafiya baya antifate baya san mai antifate algwa na jahar Kano shugaban ciyamomi baya antifate baya san mai antifate
waye antifate
sannan kuma hinan ayyuka dan sarauniya baya antifate baya san antifate kuma hinan masana'antu baya antifate baya san mai antifate saboda haka suka ce baba nace to wa'annan da muka lissafa dukkan su shugabannin mu ne tunda ba sa san mai antifate to mu ma shi yasa baba san mai antifate
amma baba akwai
magana nace aiwana nace to waye antifate suka ce ko fa yayi antifate daga baba san shi nace kun yi daidai Allah ya muku albarka
ana zargin cewar ɗan jam'iyyar APC sun mara wa ɗan jam'iyyar PDP Aladatti Yako ya ci kujerar majalisa ana cewa wai akwai wai kishin din cewar zai dawo jam'iyyar APC
saurara ka ji
ina jinka baba
duk wannan magana jita ce
sani garka dan batta da tijo a jam'iyyar APC mu je ga batun nan na sauye sheka da tsohon shugaban jam'iyyar PDP Rabi'u Suleiman Bucci yayi zuwa cikin jam'iyyar APC wanda ƴan siyasa ke yi wa wannan sauyi fahimta iri to amma a lafazin tsohon ya sai makabarta Alhaji Jinagoda na jam'iyyar PDP ya ce duk irin waɗannan abubuwa da ke faruwa suna zargin akwai lauje cikin nadi
duk wannan abubuwan da suke yi ina ga a gurin Ganduje suka gani to shi kuma Ganduje a gaban mutanen nan yace kalli dai high table din nan duk wanda yake nan tun daga kan shi kansa Ganduje zuwa abin da ya kasa anan waɗanda suke zaune duk yaran Rabi'u Musa Kwankwasa ne ka duba ka gani wai Aminu Dabo ana bashi lasbika wai Rabi'u na Rabi'u ashe har yanzu injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa ina ranka maimakon ka saki baki kai magana abin da kake ba daidai bane ba
idan waɗancan mutane sun yi koyi da abin da mai girma gwamna Ganduje shi ma ai koyi ida abin da mai girma Rabi'u Kwankwasa
ka buɗe murya kai magana kowa iji ka kai dan bazau bari in gaya maka shiru fa ba tsoro bane gudun magana ne menene tsakaninka da Umar dan kada me ya raba ka da shi kuma akwai kayan sa a gurin ka ko kuwa ba kayan ka a gurin sa kai dan bazau me ya raba ka da aikin soja
kai kuma me ya raba ka da Ganduje
mu a wannan fagen a wannan gwagwarmayar babu wanda muke jin tsoro wallahi mutumin didda yace da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kule
baka ganin shi sanata Rabi'u Kwankwasan yayi abin da bai dace bane ya suka dauki wannan matakin
to wani abu yayi wanda bai dace ba a baya ba haka ya rinka gaya dan bazau wa'annan bakaken maganganun da yake gaya wa Ganduje ba daidai bane
baka cikin jam'iyyar ne
shi kai baya cikin jam'iyyar
ne kana cikin jam'iyyar ai zaka san abin da Rabi'u Kwankwaso
shine nace shine dai ba dan jam'iyya ba bai taimake mu da komai ba akai masa commissioner kuma bai iya aikin komai ba a commissioner
wai da mun commissioner da aka mai da mun ya taimake ɗan jam'iyya ne ba ya taimake al'ummar jihar Kano ba
wai taimaka ma ka je ka tambaya a senatorial sa wai taimaka
ka bibiyi tarihin sa ba ga ya taimake kowa ba
mu ya bibiyi tarihin mu ya ga ba mu taimake kowa ba shi wai taimaka yanzu idan ka tambaye shi ina ne hanyar da bazau babu mamaki hanyar dan batta
kai ma da ka ce ina ne hanyar na goda sai ka ce hanyar karama kuma binni kenan
abba mallam Allahu akbar kai kanka ka sani gashi ma kafin ka tambaye ni kai da kanka ka ba wa kanka ansa
Alhaji Jinagoda daga jam'iyyar PDP
Gendala ba shiga birni ba
baki ɗaya kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabi'u Indabawa dukkanin mu ƙarƙashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabi'u Jayan da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.